Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet ko da yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan rana ta Alhamis 17 ga watan Maris da shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai.
Gwamnatin kasar Ghana ta ce tana cikin shirin ko ta kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta kasar Ivory Coast. Gwamnatin kasar Myanmar mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko hadda ma'aikatar da zai kula da harkokin al'adu. Wata kungiya mai gudanar da bincike karkashin mujallar da ake kira Turanci Economic Intelligence Unit dake kasar Burtaniya ta bayyana kasancewar dan takarar shugaban kasar Amurka a karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump a matsayin wata babban barazana ga duniya.
A shirin namu na yanzu za ku ji kiraye-kirayen da wasu 'yan gudun hijira suka yi na akan wato akan kasafin kudaden da aka ce an ware don mai da su garuruwansu inda rikicin Boko Haram ya daidaita. Bayan haka za ku ji rahoto akan kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ke ci gaba da yi wajen yaki da 'yan Boko Haram. Za kuma ku ji cewa a yau ne wa'adin 'yan majalisar Niger ke cika bayan shekaru 5 da suka kwashe suna aiki. Muna kuma dauke da shirin bango wanda Jummai Alata shirya za ta kawo, amma yanzu ga labaran duniya.
Mausare tare da sallama. Gwamnatin kasar Ghana ta ce tana cikin shirin ko ta kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta ta kasar Ivory Coast. Manyan jami'an tsaron kasar ne suka ce sakamakon bayanan sirrin da suka tattara ya nuna cewa kasar tana fuskantar barazanar ta'addanci. Shugabannin jami'an tsaron sun bayyana hakan ne jiya Laraba jim kadan bayan sun gama ganawa da shugaba John Mahama akan shirin da suke yi na tunkaran wannan babban kalubale da ke gaban su. A cikin sanarwar da suka bayar sun buƙaci 'yan kasar ta Ghana da su kula da su kuma su kai rahotanni na duk wani abu da suka gani kusa da su da suke kwankwanto a kansa. Wannan dai shine karo na farko da wata kasar Afirka ta Yamma za ta zauna cikin shirin ko ta kwana. Idan ba a manta ba, a cikin watan Nuwamba bara ne kungiyar Al-Qaeda ta kai hari a wasu hotel da ke kasashen Mali da Burkina Faso, wato babban biranen kasar Bamako da Wagadugu, sai kuma wanda suka kai a gaban teku inda mutane ke wanka irin na shakatawa. To sai dai duk da cewa da gwamnati tana cikin shiri, amma har yanzu wasu 'yan kasar ta Ghana na cewa anya gwamnati da gaske take yi kuwa.
Gwamnatin kasar Myanmar mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko hadda ma'aikatar da za ta kula da harkokin al'adu domin kawo ƙarshen tashin-tashinar da kasar ke fama da ita na wasu ƙabilu. Sabon shugaban kasar Thein Kyaw mai jiran gado yanzu haka ya mika wannan sabon tsarin na yadda zai gudanar da gwamnatinsa ga majalisar dokokin kasar, wadda ita kuma ta keɓe gobar jama'a domin yin muhawara a kai. Cikin sabon tsarin, hadda ma'aikatar da za ta kula da harkokin al'umma, kana za a rage dogon tsaikon da ake samu wajen gudanar da ayyukan gwamnati na yau da kullum, wadda tsohuwar gwamnatin mulkin soja ta bari, kana gwamnatin wadda take da ministoci 36 za a rage zuwa 21.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wata kungiya mai gudanar da bincike karkashin mujallar da ake kira Turanci Economic Intelligence Unit da ke kasar Burtaniya ta bayyana kasancewar dan takarar shugaban kasar Amurka a karkashin tutar jam'iyyar Republican Donald Trump a matsayin wani babban barazana na shidda da ka iya fuskantar duniya, wanda aka alakanta shi da ta'addanci da kuma lalata arzikin duniya. A cikin jerin waɗanda kungiyar ta zayyana a matsayin waɗanda suke da hadari a duniya sun hada da tattalin arzikin kasar China da ke tafiyar hawainiya a matsayin na farko, sai kuma rodda kasar Russia ta taka a Syria da Ukraine, wanda wannan ya haifar da yakin ruwan sanyi, sai batun bashi da ke nasaba da wasu kasuwannin duniya, kana akwai batun rudanin da ya kunno kai a cikin kungiyar tarayyar Turai. Sai dai kungiyar ta ce ba ta saran Donald Trump ya nasara a zaben na watan Nuwamba, amma kuma alamu na nuna cewa yana iya samun nasara, wanda ce idan hakan ya samu to ba shakka akwai hadari. Wasu daga cikin hujjojin da kungiyar ta kafa ko su ne yadda yake su kambatun kasuwanci ba da tsangwama ba da daga nan an kashe yan uwan waɗanda aka samu da hannu a duk abin da ya shafi ta'addanci sai kuma batun marawa wata kungiya ta ƙasar Siriya baya.
Tsakanin yau da gobe ne ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta kammala batun da ya shafi yan gudun hijira tsakaninta da ƙasar Turkiya a wani taron kwanaki biyu da kungiyar za ta yi a birnin Brussels. Daya daga cikin ajandar taron shine batun mayar da yan gudun hijirar zuwa ƙasarsu ta Turkiya, wanda wannan yana nufin tsotsa dan abin da ƙasar take da shi. Haka kuma kungiyar ta ce duk wani dan gudun hijira da ƙasar Turkiya ta karba ba bisa ka'ida ba, to kungiyar za ta karbi dan gudun hijira guda na ƙasar Siriya da ke ƙasar Turkiya. Kungiyar ta ce za ta karbi akalla yan gudun hijira da yawansu ya kai 70,000. Ta ce kuma dukansu za a sake masu matsugunai a ƙasashen yammacin Turai, kuma hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ce za ta ɗauki alhakin kula da wannan aikin.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce duk da janyewar da sojojin ƙasarsa suka yi a bakin daga na ƙasar Siriya, idan buƙatar komawa sojoji bakin dagan ya taso za a yi hakan. Shugaban yana magana ne sa'in da yake baiwa sojojin ƙasar na Rasha lambar yabo waɗanda suka yi yaƙi a ƙasar ta Siriya. Putin ya ce bai son a ce shi ne ya sake tada tashin-tashina, ya ce amma fa yana fata mahukuntan ƙasar na Siriya da ma masu adawa da shugaba Bashar al-Assad su yi amfani da hankalinsu domin ganin sun cimma matsaya da shi shugaban nasu. Babban kwamandan sojan sama na ƙasar ta Rasha ya ce janye sojojin sama da ke ƙasar ta Siriya za a kammala shi ne a cikin sati 2-3. Amurka ta ƙayyade cewa ƙasar ta Rasha tana da sojoji da yawan su kai 3,000-6,000 a Siriya, yayin da Rasha ke cewa sojoji 1,000 ne za su ci gaba da kasancewa a ƙasar ta Siriya.
Madalla yanzu haka dai al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa sun fara mai da martani game da kasafin kuɗi naira biliyan 10 da majalisar ƙasa ta ware domin mai da yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya shafa a jihohin Adamawa da Borno da kuma Yobe. Al'ummomin dai na kira da a yi adalci wajen yin abin da ya dace don taimakawa rayuwarsu.
Majalisar Dattawan Najeriya ce ma ta ware naira biliyan 10 cikin kasafin kudin bana domin mai da al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa zuwa garuruwansu da Dakarun Najeriya suka kwato a jihohin Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe. Gabanin zuwan aikin gidauniyar sake farfado da yankin arewa maso gabashin Najeriya da za a yi nan gaba, za a ma dai yi amfani da kudaden ne domin sake tsugunar da waɗanda ke komawan, yayin da su kuwa al'ummomin ma ke kira da a sa ido game da yadda za a raba musu kudaden kamar yadda waɗannan 'yan gudun hijiran ke cewa.
Sunan Ibrahim Made, mun ji an yi taimakon ware kuɗi domin masu gudun hijira. To kyan shi idan an tabbatar waɗanda aka yi musu barna kamar shaguna, gidaje, sai a ba su wannan kuɗi. Wanda zai gyara gidanshi da shi ya gyara, wanda zai yi ɗan tattali da shi a shagun sai ya yi tattali shagunsa. Kada ce an ba da kuɗi ba bayar kaza kaza a zo a rubuta a gida a je falo a je a ba da kuɗi. Wani ya sa aljihunsu ya fita ya tafi.
Sunana Ladi Andraus. To ‘ya’yanmu muna so dai da yawa, muna so a yi musu makaranta. Don wasu maza suna makaranta, gashi nan ba za su san musu yi makaranta ba. Wasu kuma da suna aikin gwamnati, gashi nan kuma ba za su yi bukatan kansu. Muna so a taidaita mana wannan, mu je mu koma gida mu yi wannan bukatu kowa da kowa a gida.
To sai dai kuma fa, yayin da majalisar dattawan ke wannan shiri bisa hujjar cewa sojojin Najeriya sun ‘yantar da garuruwan da a baya ke hannun ‘yan miniga masu tada ƙeri baya, wanda daga cikin al'ummomin yankin Micika na maganin fa batun da gyara.
Sunana Koji Shugaba ne. Mu a yanda muke zama Micika har yanzu akwai ɗarɗar. Nan da kilomita 15 dai. Muna ji labari ana kashe-kashe mutane, ana ɗiba dabbobi, jami'ai tsaro suna ɗan janyewa, ba su zama a Minshika ɗin kuma yanzu. Rukuna dai a kara tura mana jami'an tsaro saboda mu ma mu samu kwanciyar hankali.
Wannan lamari na ma zuwa ne yayin da jihar Adamawa kanta ke bashirin karɓar wasu 'yan Najeriya da ke gudun hijira a ƙasar kamar su kusan 56,000, batun da kuwa gwamnan jihar Sanato Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ke facewa ma dole ne a tallafa musu.
Zan je Abuja za mu yi meeting da World Bank da kuma gwamnoni guda biyu da ni kenan mu uku, Adamawa da Yobe da Borno, akan yadda za a zo a fara wayannan ayyukan. Mutane 56,000 gari ne gabaki daya. Muna roƙo ma mutanen gari su ƙara haguri da abubuwan da yake faruwa, in sha Allah ba dadewa ba wayannan abubuwan da za su kare, domin kullun akan zo ana assessment, kuma yanzu an gama wanda committee ne aka nada, wanda TY Danjuma shine chairman din, mu tabbata yadda za a fara ayyuka. Yanzu komai ya kare, kawai aiki ne za a fara yi yanzu, a gigira hanyoyi, gigira makarantu da asibiti, duk wayannan abubuwan da aka lalata din ba da dadewa ba za a fara wani abu.
Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gaida Ibrahim Abdul Aziz. Gwamnatin jihar Bauchi ita ma ta nemi taimakon rundunar sojan saman Najeriya a kokarin da take yi na kakkaba dan abin da ya rage na ƴan Boko Haram. Ga ƙarin bayani daga Hassan Maina Kaina.
Dada ko bayan jihohin Borno, Yobe da Adamawa, ita ma jihar Bauchi ta yi fama da hare-haren ƴan bindigar Boko Haram. Ko a baya kaɗan ma an yi ta ba da labarin wasu dasussukan da ake zargin ƴan Boko Haram na fakewa a ciki. Akan haka na tuntuɓi gwamnan jihar ta Bauchi, barista MA Abubakar, ko me ake ciki a halin yanzu?
Mun yi wani shiri na sirri na musamman wanda ya baiwa sojojin Najeriya dama suka shiga wa'annan dazuzzuka. Bugu da ƙari kuma a sati biyu da suka wuce na nemi taimako daga rundunar sojan sama ta Najeriya, wanda suna da wani jirgin saman su mai na'ura na musamman wanda yakan zaga yana sama dukkan abin da ke ƙasa zai gani. Sun tafi wa'annan dazuzzuka duk da ake ikirarin cewa akwai ire-iren wa'annan sansana. Sun je sun zaga sun duba sun tabbatar mana cewa babu irin wa'annan sansani. To kuma sojojin ƙasar mu ma su ma sun shishiga. Mun dade da fara wannan da yake abu ne wanda ba komai bane zaka fade shi a fili lokacin da ake bukatar a ire-iren wayannan abubuwa cikin sirri ake yin su. Amma ya zuwa yau babu wani sansani mai daga hankali na ƴan kungiyar Boko Haram.
To sai dai kuma a baya an sha samun wasu ƴan bindiga sukan je makarantun gwamnati su ko haba malamai su yanka yara a Bauchi. Yanzu ya al'amarin
wannan irin abu a karamar hukuma ɗaya ne a makarantar secondary school ta Yana, wanda wannan ya faru ne kusan shekara uku da suka wuce. Daga wannan lokacin ya zuwa yanzu alhamdulillah ba mu sake samun irin wannan.
Barista MA Abubakar, gwamnan jihar Bauchi. Hafsan sojan saman Najeriya mai murabus Aliko ƴan Rashid Harun ya ce ko da yake leken asiri ta hanyar jirgin sama irin da sojoji na da amfani, amma a ƙara da neman bayanan sirri ta hannun jama'a.
Yato yana da tasiri sosai, amma abin da nake so in gaya maka cewa ba abin da is reliable kamar human intelligence ba. Dan mutum akwai inda zai shiga, wannan kuma shi drone din akwai ma inda ba zai dauka ba, saboda in ka duba a sama yake, kuma akwai wasu sunkunan jeji da shi wannan baya da association din da dauko abubuwan da suke cikin wannan jeji.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Maina Kaina. A yau ne aka zo ga ƙarshen wa'adin ƴan majalisar dokokin ƙasar Nijar na shekaru biyar, kuma ƴan siyasa sun tofa albarkacin bakinsu game da ayyukan da ƴan majalisar suka yi na tsawon shekaru biyar ɗin da suka gabata. Ga rahoton Haruna Mamman Bako.
A yau da safe jama'a suna ci gaba da yin furuci game da ƙarshen wannan wa'adin na tsohon ƴan majalisun, inda ɓangaren masu mulki ake yabo da guda game da ayyukan da waɗannan ƴan majalisun suka sha a tsawon wannan lokacin, kamar da Alhaji Mani na jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki ke cewa.
To alhamdulillah wannan majalisa mahi yawanci an kai inda har da ma ƴan adawa an kai wasu dokoki da kudurai na cigaban ƙasa, sukan taru su sa hannu a zartar da wannan rinjaye na ƙasa gaba ɗaya.
Sai dai a ɓangaren ƴan adawa, Alhaji Abdulmuni na jam'iyyar MNRD Hankuri yana cewa fa a janguriyar Nijar ƴan majalisar dokoki sun kasance ƴan jekanayi kane kawai, ba aiki suke yi wa ƙasa ba jam'iyyunsu suke wa aiki.
Kuma ka san mu ƴan majalisa ne Nijar, ƴan majalisa ne wa'anda. Ba ƴan majalisar ƙasa na ba, ƴan majalisar partin suna. Kowane ɗan majalisa umarnin parti ne na shikabi. Da an ka ce ɗan majalisa na ƙasa, to nauyin ƙasar na abisa kanka kenan, ba nauyin parti abisa kanka, nauyin ƙasa abisa kanka. To mu ƴan majalisa mu ƴan jikanayi kana.
Haruna Mamman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 11:15. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron filin sai bango ya tsage, assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Yau wannan fili ya gayyato babban sakataren jam'iyyar APC na ƙasa, Alhaji Mai Malabu ne, wanda zai yi kokarin amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Za mu kuma fara karɓar tambaya daga Katsinan Dukko.
Sunana Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'ar reshen jihar Katsina. To ni tambayar da nake so in yi wa shi babban sakatare a jam'iyyar APC ta ƙasa, shin gwamnatin su wani kuduri ta ɗauka na magance irin shirin nan da gwamnati ke yi na yin tona mai na zaɓukan ƙananan hukumomi da ake yi, kamar yadda misali jam'iyyar PDP da ta gabata yan gwamnati da mulki a jiha ta zagaya aka zaɓa ƙananan hukumomi, su wannan jam'iyyar ita take cinye dukkan illahir wannan zaɓuka wannan kujeru.
To bari ya baka ansa Alan Guro, bismillah, ko ba shi ansa ka ji tambayar.
Kamar yadda mai tambaya ya so ya sani, alhamdulillah ita jam'iyyar APC jam'iyya ce da aka kafa ta akan manufa, sannan kuma da dukkan abin da ya wajaba na gyara na ƙasa yadda ƙasa za ta ci gaba. Yana daga cikin tsarin jam'iyya yadda za a duba duka tsare-tsare na abin da ya shafi zaɓe na tarayya da na jihohi duka. So amma babban matsala a nan, kamar yadda kowa ya sani a Najeriya, a cikin alƙawarra guda uku manya-manya wanda shi mai girma shugaban ƙasa ya ɗauka, akwai maganan dawo da zaman lafiya a ƙasar nan, musamman ma wannan yaƙi da ake da 'yan ta'adda da kuma magana cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi. To waɗannan matsaloli kowa ya sani, duk abin da ke faruwa a ƙasa ba abin da zai yi gudana idan ba zaman lafiya. To farko zuwa lokacin da shugaban Muhammadu Buhari ya zo da niyya na tabbatar da zaman lafiya farko tukuna, sannan kuma yadda ake wawushe dukiya, sai an samu dukiya a ƙasa, sannan za a samu ayyukan yi, a samar wa matasa ayyukan yi, sannan a yi wa ƙasa aiki. So a cikin wannan abubuwa, kamar wannan magana na tsarin zaɓe da ka kawo, magana ne da yake cikin tsarin mulki, wannan kuma abu ne da yana daga cikin kudirin jam'iyyar nan a ga cewa an gyara an inganta shi.
To bari mu nufi Abuja. Abuja ku ba mutum na farko ya yi tambaya ko?
To masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum
assalam. Da farko dai sunana Shaibu Zidan NTA kifi jihar Nasarawa, alƙalin ƙungiyar muryar mu abota kafafen yaɗa labarai da cigaban ƙasa. Tambaya ta da zama babban bako ita ce, dangane da alƙarorin da suka yi a lokacin zaɓe, shin yaya ina aka kwana dangane da waɗannan alƙarorin, wanda kuma shi ne ya kai ga cewa talakawa suna ta koke-koke a halin yanzu saboda rashin cika waɗannan alƙarorin?
To Alan Guro, ka ji tambayar ta sako?
To alhamdulillah, tambaya wato na farko, duk ɗan Najeriya na gari wanda ya san halin da ƙasar nan take ciki, wanda kuma ya san halin da ƙasar take ciki kafin zuwan shugaba ƙasar Muhammadu Buhari, ya san halin da ƙasar yake ciki, kusan an wawushe komai, ƙasa ta riga ta durkushe, kuma ƙasar kusan ma ba a biyan albashi a sassa daban-daban na gwamnati, musamman wasu jihohi da ƙananan hukumomi ba sa iya biyan albashi, da kuma wasu ma'aikatu na tarayya. To a cikin wannan hali shugaban ƙasa ya shigo, kuma wannan alƙawarra kamar yadda na gaya maka, musamman ma akan maganar yaƙi da 'yan ta'adda da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma samar da aikin yi, kaga waɗannan su ne muhimmai guda uku na farko. Sannan kuma duk ɗan Najeriya ya sani halin da ake ciki yanzu, da yadda zai samu gwamnatin a ciki, duk wanda ya sani, musamman mutanen da suke arewa maso gabashin ƙasar nan, sun san cewar an samu kwanciyar hankali daidai wa daida, kuma zaman lafiya yana dawowa cikin hankali. Shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba mai saba alƙawari ba ne, mai faɗa da cikawa ne, sannan kuma idan ka duba yadda ake tafiyar da yaƙi da cin hanci da rashawa, wannan shi ne karo na farko da aka banka da irin waɗannan almundana da aka yi, da kuma yadda kake gani yaƙin yake tafiya da kuma gamsuwan 'yan Najeriya da ma dukkan duniya baki ɗaya. Saboda idan ka duba yanzu, mutuncin kasan ma sai yanzu take dawowa sauran kasashen duniya suke sha'awar mu'amala da Najeriya. Wannan ba karamin aiki bane, saboda idan ba jajircewar shugaban kasa ba, babu ma ta hanyar da yanzu za a ce mutane za su shiga masallatai da cocina su yi ibadu ba tare da suna tsoron juna ba. Dan idan mai tambaya yana iya tunawa lokacin da aka zo a wancan gwamnati da ta shuɗe, in kana shiga kasuwa da tararradi, kana shiga wurin ibada da tararradi, makaranta da tararradi, to yanzu cikin ikon Allah zaman lafiya tana dawowa. Sannan kuma dukkan abu da kake gani, tsare-tsare da kake gani, kasashe suke sha'awar mu'amala da shugaban kasar mu, suke sha'awar mu'amala da kasar, ba komai ne ya kawo haka ba, sai yadda da kudurorinsa da niyyarsa da suka ga hazakarsa wajen cika alkawarin da ya dauka a 'yan Najeriya. Amma tambaya kamata ya san cewar shi shugaban kasar Muhammadu Buhari ba yi da wani burin kansa, don shugaban kasa ya taba yi da dawa da ya yi yanzu domin ya tsamo Najeriya daga halin da take ciki, ya sama wa 'yan Najeriya kasa na gari. Babu wani alkawari da aka saba a yanzu. Sannan idan aka duba yanzu gwamnatin nan ko shekara ba ta yi ba, komai sai da hankali. Kuma ina tabbatarwa mai tambaya cewar insha Allah dukkan abin da aka alkawarta 'yan Najeriya za su gani.
To bari mu koma Katsina. Katsina, ku ba mutum na gaba ya tambaya ko?
To, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Adamu Adiyo Amo, sakataren kungiyar murai jama'a na reshen jihar Katsina. Tambaya ta guda biyu ce ga babban sakatari. Ta daya, ina tambaya akan matsalar karancin man fetur da ta addabi al'ummar Najeriya, kusan wanda ba a taba gani ba. Tambaya ta ta farko kenan. Ta biyu kuma ina tambaya akan alƙawarin da ita kanta jam'iyya da kuma shugaban ƙasa suka yi ma al'ummar Najeriya cewa marasa aikin za a ba su kamar allowance na naira 5,500 a duk wata. To bayan an hau kuma ta iya tana abin yana ke kwan baya, ba a dai san ina aka kwana ba shi akan wannan abu.
To malam, batun alƙawuran nan ya ansa tambaya, kawai ansa da zai baka kila akan batun 5,500 din da aka ce za a bayar. To ranka ya daɗe gare ka.
To shi tambaya kamar yadda kika masa bayani na farko wanda ya yi akan maganan alƙawarin na riga na ansa, sannan na biyu tambaya da yake maganar 5,500. Wannan magana 5,500 an yi bayanai da dama akai, kuma farko ma akan maganan na kasassu akai. Sannan shi alƙawarin da aka yi wanda ya shafi kowane ɗan Najeriya shi ne maganar samar da aikin yi wa matasa, wannan tana nan daram. Sannan maganar 5,500 da ta yi magana ne da aka yi wata fanni daban ne na magana na kasassu da sauransu, wanda kuma shi mataimakin shugaban kasa ya fita ya ba da haske akan wa'annan abubuwa da ake yi. Bayanai gamsassu da shi mataimakin shugaban kasa ya yi da kuma ainihin minista na watsa labarai, ina ga kamar sun wadatar akan wannan tambaya da ya yi.
To batun man fetur fa?
To batun man fetur shi mai tambaya da yake yi ya san halin da ainihin harkar man fetur yake ciki a duniya baki daya, ba ma Najeriya ba. Sannan kuma shi makamai da na yi bayani, shi minista na albarkatun man fetur Kacuku ya fita ya yi wa 'yan Najeriya gamsasshen bayani tun daga ran da aka fara ɗan yajin aiki zuwa yanzu, bayanai yake yi na matakai da ya ɗauka na magance al'amarin. Abubuwa ne da aka zo aka tarar a rincaɓe, wanda kuma dukkan wa'annan abubuwa da yake faruwa babu mai alakanta shi da gwamnati mai ci yanzu, saboda kwamata nan da yake cikin NNPC da sauran wuraren da abin ya wajaba ba karamin barna aka yi ba. Sannan kuma maimakon kamar yadda mutane suke gani a ɗauki matakan da zai ƙara dugunzuma al'amari, gara a bi shi da hankali yadda za a warware shi. Wannan abu ne da ya faru cikin wancan sati da aka shiga. Wannan abubuwa kuma dole ne idan aka ɗauka matakan gyara, dole wani lokaci sai an shiga wani hali sannan a ketare. Ba wai wani abu ne kamar a kifta ido a ce an riga an gyara shi kenan ya gyaru haka ba ne. Ba haka tsarin yake ba. So duka tsare-tsare nan ana yi saboda dukkan gyara dole a yi shi ɗaya bayan ɗaya yadda bai cutar da al'umma ba.
abinda ya sawaka kenan a yau. Kafin mu sallama muna godewa bakon namu Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC wadda take jan ragamin mulkin Najeriya, sai kuma Malam Haruna Muhammad Katsina da Malam Buhari Yunusa Kumuriya da wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya da suka taimaka aka dauki wannan shiri akan faifai. A halin yanzu kuwa Jami'a Ali ce yake gayyatar ku a makon gobe idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na Sai Bango Ya Tsage.
Madalla a gaishe da Jummai Ali. Masu sauraron mu, an jima muna son ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan jarabawan nan ta shiga jami'a da ake kira JAMB, wadda dalibai da yawa yanzu ke kokawa da ita. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakon farko ta fito ne daga Abdulsalam Muhammadu Lema Tsagin. Kace ya kamata dan majalisar tarayya mai wakiltar kananan hukumomin Mani da Bindawa a jihar Katsina, wato Aminu Ashiru Mani, ya gane cewa ba fa mutanen Kaduna ne suka zabe shi ba da zai koma can ya zauna. Ya dace ya dawo inda aka zabe shi domin ya san matsalolin da al'ummar da suka zabe shi suke ciki. Salam VOA Hausa. Harin da ƴan Boko Haram suka kai wani masallaci dake garin Maiduguri wani abin takeici ne da Allah wade, kuma muna roƙon Allah da ya kawo mana ƙarshen ƴan ta'adda. Amin. Sako daga Bala Muhammadu dabban jihar Bauchi. Amincewa da majalisar dattawan Najeriya ta yi na samar da naira biliyan 10 don maida ƴan gudun hijira gidajensu na jihohin Adamawa da Borno da Yobe yayi daidai da fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Ango malamin makaranta da Sani mai langilangi ya wuri. Ta gaba ta fito ne daga Ilyasu Muhammadu Tungan Bako. Kace Ubangiji Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen hare-haren ƴan ƙuna bakin wake a Najeriya da nahiyar mu ta Afirka da ma duniya baki ɗaya.
To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice.
Gwamnatin kasar Ghana ta ce tana cikin shirin kota kwana sakamakon harin da aka kai wa makwabciyarta a kasar Ivory Coast. Manyan jami'an tsaron kasar suka ce sakamakon bayanan sirrin da suka tattara ya nuna cewa kasar tana fuskantar barazanar ta'addanci. Shugabannin jami'an tsaron sun bayyana hakan ne jiya Laraba, jim kaɗan bayan sun gama ganawa da shugaba John Mahama akan shirin da suke yi na tunkarar wannan babban kalubale. Gwamnatin kasar Myanmar mai jiran gado ta fitar da jadawalin mulkinta ciki ko har da ma'aikatar da zai kula da harkokin al'adu domin kawo ƙarshen tashin-tashinan da kasar ke fama da shi na wasu ƙabilu. Sabon shugaban kasar Tin Kyaw mai jiran gado yanzu haka ya miƙa wa wannan sabon tsarin yadda zai gudanar da gwamnatin nasa ga majalisar dokokin kasar, wadda ita kuma ta keɓe gobe Juma'a domin tattaunawa a kai.
Masu saurare, a nan kuma za mu dasa aya, sai kuma an jima da daddare za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Skip. Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe, kuma a yau suna tare da ministan muhalli na Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibrin. Ku kasance da shirin yau da gobe.